di ti badi sabuye mosole di
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanye ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 24 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim dauke da kanun labarai.
Yanzu a fadin duniya kasashen Latin Amurka ne inda shugabar cutar nan ta corona ta fitsanani inda yawan waɗanda ta kashe ya zarce 100. Hukumomin bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun ce igiyar ratayar nan da aka samu a garejin motocin tseren tawagar su ba Amurka ba karfatan nan mai suna Bubba Wallace ba ajewa akai don nuna tsanar jinsi ba. Sannan shugaba Kim Jong-un na Korea ta Arewa ya jinkirta daukar wani matakin soji wanda ba a bayyana yanayinsa ba kan Korea ta Kudu.
To kanun labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniyar za ku ji cewa kotun tsarin mulki ta kasar Jamhuriyar Niger ta warware takaddamar da ta kunno kai biyu bayan sanarwar hukumar zaben kasar na cewa ba za ta iya samar da damar zabe ga 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashen ba. Da kuma sauran wasu al'amuran da suka shafi annobar coronavirus.
Kuna abu mun godewa Allah don saboda ka san ita da kanta kotun ta gane wata ana so a mata ta bayan fage ita kuma dan aiki take da doka tana doka take tsayar da ita kuma ta karanta doka.
Majalisar Dokokin Najeriya ta soma wani yunkuri akan tsarin almajiranci a arewacin Najeriya bayan da matakin gwamnonin jihohin yankin na mai da almajirai zuwa jihohinsu na asali ya janyo cece-kuce.
Yaran nan fa ana maganar kusan miliyan 10,300 ga wani kiyasi na UNICEF. Mutum miliyan 10,300 sun mafi yawan mutane a wasu kasashe.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu a fadin duniya kasashen Latin Amurka ne inda shugabar cutar nan ta corona ta fitsanani inda yawan waɗanda ta kashe ya zarce 100. Kasar Brazil inda yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya kai miliyan 1,145,906 waɗanda suka mutu kuma 52,645. Ita ce ke kan gaba a yankin kuma ita ce ta biyu a duniya bayan Amurka a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Kasar ta Brazil ta tabbatar da sabbin kamuwa da cutar wajen 39,436 cikin sa'o'i 24 kawai ranar Talata, ciki har da mutuwar mutane sama da 1,300. Annobar ta yi tsanani ta yadda ma wani alkalin kotun tarayya ya umarci shugaba jihar Bolsonaro da ya rika sanya maski yayin da yake bayyanar jama'a ko kuma ya rika biyan tarar $400 kullum yaumin. Hukumomin bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun ce igiyar ratayar nan da aka samu a garejin motocin tseren tawagar su ba Amurka ba karfatan nan mai suna Bubba Wallace a wajen wasan tseren motocin nan na Alabama ba ajewa akai don nuna tsanar jinsi ba. Wata takardar bayani ta haɗin gwiwa da mai shari'a Jay Town da jami'in bincike na musamman na hukumar bincike ta FBI Johnny Sharp suka fitar ta ce binciken kwakwa da aka gudanar ya nuna cewa wannan igiyar ratayar ta kasance a rataye a wannan garejin motocin tseren tun a watan Oktoba da ya gabata kuma ba da wata manufa aka ware ma rukunin su bubba wannan garejin ba. Har ila yau dai wata takardar sanarwar da kungiyar gasar tseren motoci ta kasa NASCAR ta kaice ta fitar da cewa wannan igiyar da wani mamban tawagar su bubba ya samu ranar Lahadi ta jan kofar garejin ce wadda aka siffanta da igiyar ratayar wuya. Shugaban kungiyar ta NASCAR Steve Pels ya gaya ma manema labarai yayin wata hira da su ta waya cewa sakamakon binciken da hukumar bincike ta FBI ta gudanar shine sakamakon da suka fi amincewa da shi. To amma ya jaddada cewa kungiyar su za ta ci gaba da gudanar da nata binciken. shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya jinkirta daukar wani matakin soji wanda ba a bayyana yanayinsa ba kan Koriya ta Kudu, a cewar kafar labaran gwamnati a yau din nan Laraba, wanda ke nuna alamar zaman tsartsar na raguwa bayan da Koriya ta Arewar ta shafe makonni tana ta barazana. A wani taron sharar fage na kwamitin soji na jam'iyya mai mulkin kasar, Kim ya yi nazarin halin da ake ciki, sannan ya janye daukar matakin soji kan Koriya ta Kudu, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewar. Ba a dai bayyana takamaiman matakin sojin da Kim ya jinkirta ba, da kuma ko shin wannan na nufin kenan Koriya ta Arewar yanzu ta kawo ƙarshen takalar Koriya ta Kudu da ta yi tayi ba. Wannan ya baiwa mutane da yawa mamaki a Koriya ta Kudu, inda jami'an gwamnati suka yi ta shiri don tunkarar yiwuwar taɓarɓarewar dangantaka na lokaci mai tsawo.
Tumadalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu leƙa a jamhuriyar Niger, inda kotun tsarin mulkin ƙasar ta fitar da wata sanarwa game da cece-kucen da ya ɓarke bayan da gwamnatin ƙasar da kuma hukumar zaɓe ta Seni suka buƙaci ta fayyace musu matsayin doka akan matakin da take shirin ɗauka na jingine zaɓen 'yan ƙasar ta Nijar mazauna wasu ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus. Tuni 'yan siyasa da 'yan rajin kare demokuraɗiyya suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan sanarwar kotun. Wakilinmu a Yamai Suleiman Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugabanta mai shari'a Buba Muhammad, kotun tsarin mulkin Nijar ta bayyana cewa lalle ne ana iya ɗaukar annobar cutar corona a matsayin wata babbar larurar da ka iya haddasa cikas a sha'anin gudanar da zaɓe. Sannan ta ce rashin yi wa 'yan Nijar mazauna ƙetare rajista saboda irin wannan dalili ba zai shafi halaccin kundin rajistar ƙasar ba, to amma ya danganta daga yadda hukumar zaɓe ke tafiyar da ayyukanta na mai alhakin tsara zaɓe. A cewar sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya Abubakar Sabo, sanarwar kotun ta kawo ƙarshen dukkan wani cece-kuce akan zaben ƙasashen waje.
In Allah ya yarda, in harka ta komo daidai, kinan kadi farsa majar kin ya bace, ana iya zuwa a yi musu arrolment kin nasu kuma a yi zaɓe na deputy biyar na diaspora su to cikin assembly national.
Jami'an fafutuka irin su Salisu Amadu na ƙungiyar Sovolle Niger na cewa alƙalan kotun sun nuna hikima wajen warware wannan ƙulli.
Wani abu mun gode wa Allah don saboda ka san ita da kanta kotun ta gane wata ana so a mata ta bayan fage, ita kuma dan aiki take da doka, tana doka take tsayar da ita kuma ta karanta doka. To me zaka ce tunda makarantan dokan ne suka ce ga doka abinda suka nihi da ita, kenan duk abinda zaka kawo wata magana kaga kenan karambani ne zaka yi.
Da take haska fitila akan maganar shirya ayyukan rajistar zabe bayan lafawar annobar corona a kasashen waje, kotun ta ce wannan magana ce da hukumar zabe kadai ce ke da hurumin tsara abinda ya dace.
Ko Seni tana son yau ta tai Abuja koko ta tai Ghana koko ta tai Nigeria koko ta tai Horenshi koko ta tai America ka ji su ko visa ma ba a samu. Don kenan ko kana son kai baka da hanya kai. Roki Allah wanga ciyon ya hita duniya, mutanenmu da a kasashen waje a samu a ta ai musu register su yi zaben deputansu biyar tunda babu wanda ya soke waɗannan deputai nasu biyar.
Masu rajin kare demokuraɗiyya na ganin dole ne ɓangarorin siyasa su sulhunta juna ta yadda za a gudanar da zaɓe cikin nutsuwa.
In ba a samu bakin zaren ba babu election. Shi ne magana kenan ka ƙara ka karaga. Idan ya zamanto wani ya yi ta'aliki aikin banza ne. Amma su 'yan siyasa su da kansu komai rikicewa abu suna iya maida shi ya tafi daidai kuma a samu tahiya daidai. Kenan a warware magana gida tukun kanan a tsallaka a waje.
A nan gaba kaɗan ne ake sa ran 'yan adawa za su bayyana matsayinsu a kan wannan lamari da ke wakana a wani lokacin da ya rage watanni biyar a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Talata ya yaba da abin da ya kira katanga mai kwari da kuma tsari wadda aka gina akan iyakar kasar da ke sashin kudu wanda kare iyakokin Amurka na ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da yayi yayin yakin neman zabe shekaru hudu da suka gabata. Kwana guda bayan da ya dada tsaurin sharuɗan samun wani rukuni na bizar zuwa Amurka, Trump ya kai ziyara wani sabon sashi na katangar a jihar Arizona ta kudu maso yammacin kasar da yake amsa tambayar muryar Amurka. Trump ya ce katangar kwakwara ce, ya ƙara da cewa akwai duk wani abin da zaka so a ce akwai shi, haka aka so kuma haka muka yi. Wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da dama na fuskantar yiwuwar rasa kujerunsu a majalisar dokokin tarayyar Amurka bayan da aka kada ƙuri'u a zaɓukan fuddaɗen takara da aka gudanar a jihohi hudu ranar Talata. Wani tsohon principal na makarantar Middle mai suna Jamal Bowman, wanda bai ma taɓa tsayawa takara ba, ya sha gaban ɗan majalisa kuma chairman ɗin kwamitin harkokin waje Eliot Engel da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Aka san 36 cikin 100 a zaben da aka yi na keke da keke. To sai dai jami'an zabe a birnin New York sun ce ai hattara ganin cewa akwai wasu ƙuri'un da aka kada ta akwatin gidan waya waɗanda ba za a iya kirga su ba har zuwa makon gobe. Don haka sanin tartibin sakamakon zaben da aka gudanar ranar Talata zai dan dau lokaci. To sai dai Bowman ya bayyana ƙwarin gwiwar yiwuwar ya yi nasara a ƙarshe yayin magana da magoya bayansa da yammacin ranar Talatar. Yana mai cewa, ina ɗokin zuwa majalisa don in tayar da hankali ga mutanen da ke wurin waɗanda suka yi ta kare tsarin nan da ke hallaka 'ya'yanmu. Tsananin ƙaruwa da sabon kamuwa da cutar corona ke yi a faɗin duniya ya jefa kasuwannin hannayen jari cikin halin kwan-gaba-kun baya zuwa yau ɗin nan Laraba. A Asiya, kasuwar Nikkei ta Tokyo ta tashi da asarar maki 14, to amma darajar ta bata canza ba, a yayin da kuma ita Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.1 cikin 100 zuwa yamma, ita ko Shanghai Composite sama ta yi da 0.3 cikin 100. A Sydney kuwa, S&P ta yi sama da 0.2 cikin 100, Mumbai Sisseng ma ta ƙaru da 0.2 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da 1.4 cikin 100, sannan Taiwan TSEC ta yi sama da 0.4 cikin 100. A Turai kuwa, daddafawa kasuwannin ke yi, FTSE ta London ta yi ƙasa da 0.8 cikin 100, yayin da kuma CAC ta Paris da DAX ta Frankfurt kowannen su yi ƙasa da 0.7 cikin 100.
Majalisar Wakilai ta Najeriya ta soma wani yunkuri akan tsarin karatun tsangaya da sha'anin almajiranci biyo bayan cece-kucen da ya taso akan matakin wasu gwamnonin jihohin Arewa na mai da almajirai zuwa garuruwan su na asali a zaman wani mataki na kawar da yawon barace-barace. Tuni dai da wannan matakin ya fuskanci suka daga bangarori daban-daban, ciki har da gwamnonin da wasu su basu amince da matakin a matsayin maslaha ba. Sai dai majalisar wakilan tana kudurin bin diddigin asali da tarihin tsarin na karatun tsangaya domin samu hanyoyin inganta shi a maimakon kokarin soke shi kai tsaye. Dan majalisar wakilan daga jihar Sokoto, Dr. Balarabe Shehu Kakale, ya yi wa muryar Amurka karin bayani akan wannan yunkurin.
Waton takamammi abin da yasa ake wannan fafutukar shi ne ta ato wa wa'annan yaran almajirai haƙƙinsu da kuma inganta da kare mutuncin asalin a tsarin ilimi na almajirci. Abinda muka fahimta shi ne mafi yawancin mutane tsakanin da Allah ba su bambanta ba tsakanin tarihi, muhimmanci da asali da tushen almajiranci da kuma abinda ke faruwa a ƙasar nan yanzu na ɗimbin yara waɗanda su kuma su suna bara da suna almajirci. To shi yasa majalisar tarayya a mu 'yan majalisa da daman mu muka haɗu muka tattaunawa kan ya za a yi a inganta rayuwar waɗannan yaran da kuma wannan tsari na ilimi wanda ya fi kusan shekara 1000 a daular ta Kanin Borno a kuma daular ta Sokoto Shehu Usman Danfodiyo ya fi shekara 200. Sannan a tabbatar an mutane su gane cewa fa akwai bambanci tsakanin karatu na almajirci da bara. Saboda haka mu 'yan majalisa masu irin wannan ra'ayi na kare mutunci da darajar wannan tsari na ilimi, wanda shine tushen daulolinmu waɗanda suka gabata, da kuma ƙadara ta zo waɗannan daulolin aka karya su, aka watsar da wannan tsari wanda shine samuna malamai sarakunanmu masu shari'a mu, wato ko kadi ko alƙalai da manya-manyan 'yan kasuwanmu na tsarin tattalin arzikinmu na arewa gaba ɗaya. Shi yasa muke fafutukan wannan tsarin almajirci na ilimi a ba shi kulawar da ya kamace shi, kuma a yi mai gyara inganta shi, wato a yi reforming, sannan kuma a ba shi recognition. 'Yan majalisu da dama muna wannan fafutuka tare da su, kuma tare da shugabancin majalisa, har da shi mai girma kakakin majalisa ya ba da goyon baya kwarai a wannan tsari, wato Right Honorable Femi Bajaban Miyala, a lokacin da aka zauna aka ɗauki rana ma tukutum ran 12 ga watan Maris, aka tattauna aka yi muhawara kan yadda za a gyara harkar ilimin almajirci, ba wai hana shi ba, gyara majalisa take so ta yi. Akan haka ne a wannan ranan aka yi ni tun safe har wajen ƙarfe 5 da aka yi majalisa, a tattaunawa 'yan majalisu da yawan sun ba ta su gudunmawa, muka fidda kuduri wajen 18 ne da za a inganta harkar almajirci da ba shi kuɗaɗen da ya kamace shi domin inganta rayuwar al'umma a Najeriya gabaɗaya. Yaran nan fa ana maganar kusan mutum miliyan 3, fiye da miliyan miliyan 10,300 ga wani kiyasi na UNICEF. Mutum miliyan 10,300 sun mafi yawan mutane a wasu ƙasashe na Afirka, ƙasashe da yawa ba su kai wannan adadin ba. Da ka ji gwagwarmayar da muke na a gyara harkar almajirci, a raba shi da bara, sannan kuma a ba shi kulawar da ya kamace shi a hukumance matsayin waɗannan yaran 'yan ƙasa.
Dr. Balarabe Shehu Kakale kenan, ɗan majalisar wakilai a Najeriya. In an jima a cikin shirinmu na dare, za ku ji irin hanyoyin da majalisar za ta bi domin cimma wannan manufar akan tsarin na karatun tsangaya da almajirci a ci gaban tattaunawa da Dr. Balarabe Kakale. Har yanzu kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku barka da jimirin sauraron shirin Ciwon Kiyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro yana biye da shirin Ciwon Kiyamace a makon jiya, mun fara tattaunawa akan matsalar fyaɗe da ta'addabi 'yan Najeriya a 'yan kwanakin nan. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a tattaunawarmu da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya Federation jihar Kano, da Hajiya Halima Babu Ahmad, shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Sannan a karan farko a shirin mun karɓi baƙuncin Muhammad Sani Abubakar, ɗan jarida, domin jin ta bakin maza wanda jinsinsu ne ke aikata irin wannan fyaɗe da muke tattaunawa a kai. Za mu tashi akan bayanin barista akan yadda wannan matsala ta zama ruwan dare a karkara.
Wannan kaka ɗan fa, mu na iya birni muke ji. Akwai lokacin da muka je aiki ƙauyukan Kano ɗin nan, mun yi aiki tsakanin dawakin tofa, warawa, bici da bagwai. Muke magana cewar su kiyaye ƴaƴansu, muna ba da ƙarfi akan maganar yara. Wata mata ta ce, ai ba iya mata ba ne, mu a nan a ƙauyukan da muke da su, in dai mace dawa ta yi duhu, to fa bata isa ta fita ita kadai ba, sai an samu ƴan rakiya karti su raka ta, an baka ba duk su fanta sai an mata. To su abin da yasa ba a jin irin wannan, saboda ba a fiye samun raunuka da kuma samun hadari bane, saboda already mace ce ta riga ta yi, amma yara kanana mala'ikun Allah da ba su san me suke ciki ba.
A matsayinka na ɗan namiji, me ke kai namiji ga yi wa mace fiyade?
Gaskiyar magana shine
mutum mai hankali ko kuma mutum mai san me yake a duk lokutan da aka samu kayo mata wala Allah rama ce ko bafade zaki samu duk wanda ya aikata wannan yana da dama na samu wata mace wanda ba sai wanda ya wafadan ba mu dauki karamar yarinya idan jaraba ce take damun ka zaka samu mace wanda ba sai ka kai ga cutar da karamar yarinya ba ko kuma tsohuwa ko wanda kaga zaka ci zarafinta saboda kana ganin zaka iya mata wayo ko kuma keta ko mugunta ko tsabar san zuciya akwai rashin tunani ko rashin hankali in wasu suna ganin kamar za a yi wa mutum uzuri saboda wani na da laruri a wannan gaskiya babu uzuri akan wannan matsala rashin doka ita ina ganin duk ta kawo wannan matsala ko kuma a ce kasar mu Najeriya an santa da dokoki duk doka da ake bukata na gyara al'umma akwai ta amma a duk sanda dokar ta zaman to bata aiki shine waɗannan matsaloli sukan yi yawa duk sanda aka ce an dauki tsatsauran mataki a anguwa sa'annan ba a boye mutum ba jama'a sun san shi ya zaman to yana rayuwa cikin kyama saboda sanin cewa mutane sun san shi wani irin mutum ne kin ga na daya mutane za su yi kaffa da yaran su a duk inda mutumin nan yake sa'annan kuma babu wanda zai so yayi mu'amala da shi da ta shafi mutuncin iyalan shi ko ayyan shi ba zai bari a yi sakaci da wannan matsala ba to in har al'umma ta rungumi wannan a gwamnatance da kuma a al'ummance gwamnati ta yi abin da ya dace wurin hukuntawa su ma al'umma suka kyamace shi ina ganin wannan matsala za ta danyi sauki
waɗansu suna ɗaura laifin kan sakacin iyaye yaya kike kallon lamarin
yanzu kin ga irin kamar a ce a cikin gida ana zaune kanin baba ko kanin mama hakan nan ko wani dan gida yazo yarinya tana dar karama ya kama ta kowani iri wanda yana da matsala ba karamin matsala ba an sake wai saboda an kunne kiga yara idan suka zo daga shekara 2 shekara 3 a fitar da suna ajena to yanzu kuma maza zukatan su ya zama na kaman zuciyansu kullun a hannu take sha'awansu na hannu tani abinda na karanta kenan daga yanda ya mace ta kusanci cikin ɗa namiji har ya ji wani iri a jikinsa yau da kullun ya wuce gaban wasa wani mara zuciya mara imanin abinda dai ka a zuciyan shi kawai ki awa sannan sha'awan nan ta taso musu ko ji suke kaman fitan rai ne ba zai sabara samu sauki ba sannan kuma akwai wasu tsabaragen neman asiri ne ko menene oho akwai wanda aka kama su da su ce dama an hada musu wani magani ne suna so su yi amfani da shi an ce mahadin maganin kenan to daga ina da a fara mahadin magani da zina saboda girman Allah fa har da kananan yara to ni akwai wanda na gani ma ba su yi 40 ba an dauke ta an kai ta matan gidansu ne ta dauke ta tsohuwa ta shiga daki da ita kafin ta je ta dawo ta zo ta samu mai gidanta yana shafa gabanta ya rike gabansa fi sabilillah yadda ba ai 40 din sunanta ba fa ba ta kwana 40 a duniya ba
barista wani mataki ya kamata kungiyoyi su dauka don wayar da kawunan al'umma
mun sha nuna wa mata cewa ku daina aikin ƴaƴanku a wasu lokuta musamman lokacin magariba lokacin da aka tafi masallaci yara su jinga shiga mai ta mutunci sannan a daina barin yara suna sakewa da wanda ba a san shi ba ko ki bar yakki kawai ta hau kan cinyar namiji ko wannan yazo aike mata ta ce aika za da kallace duk muna kokari muna fadakar da mata a irin wayannan gabubban to amma kuma yanzu sai muka lura cewa mata sun dauki wannan shawarwarin namu mata suna kiyayewa sai muka ga cewa fa akwai wani muhimmin gaba da ya kamata yanzu dukan mu dawo mu kalla dai yayi niyya yayi yana da karfin da zai iya yi mata ta'adi a cikin rayuwar ta yana fita da bahara da hankali da zai iya sai muka ga cewa yanzu ya kamata mu zo ayi abin nan da ake cewa a sa hannu da yawa maganin kazamar miya ya kamata iyaye mata mu dawo mu kalli wasu abubuwa guda biyu yanda ake sa yarinya mace kullun a dinga yi mata fada ki kiyaye mutuncinki ki kiyaye darajarki kar ki yadda wani ya miki kaza kar ki yadda to ya kamata su ma ƴaƴa mazan mu kirawo su mu ja musu kunne mu dinga yi musu in kin haifi danki yanda zaki wa ƴaƴki mace fada shi ma ki sashi a gaba ki masa ki nuna masa Allah baya son wannan abin da zaka yi in krista ne ki gaya masa cewa God is against wannan abin da zaka yi sai ka karkayo ke musulma ce ke krista ce duk addinan mu suna koyar da mu ne akan yanda za a samu ingantacciyar al'umma addinin krista bai yadda da fadi ba addinin musulunci bai yadda da fadi ba wancan nan Allah ya halicce ka ne don ka kare ta ba don ka ci mutuncin ta ba, ba don ka ci zarrafin ta ba. Wancan nan uwar wani ce, yar wani ce, danwar wani ce, yayar wani ce, matar wani ce, surukar wani ce. Zaka so ni a matsayina na uwarka ai min kaza? Wani yaro zai ce a'a, mama ko umma ko momi, kamar yanda ja iyayenmu da kakanninmu suka sani cewar duka ƴaƴa ɗaya ne, ko mace ko namiji, kuma akan raba ayyukan gida tsakanin mata da maza. Mun sani a da muna yara, ai kai nika na namiji ne, yi cefa ne na namiji ne, sharar kofar gida namiji ne, sharar kwata na namiji ne, zuwa aje a siyo wasu abubuwa na rayuwa din maza ne suke, yayin da mu kuma mata ake jibge mana ayyukan cikin gida. An raba akwai sharing na responsibility. Namiji ya san cewar wannan aikin sa ne, amma yanzu kin dauki aiki a shekara bi shekara an gwaje ki siyo min ashana. Shi yake dada sangar ta mazan har suke ganin cewa mace ba wata mai daraja bace. Kuma bayan Allah a cikin Qur'anin sa ce ayace ya karrama dan Adam gaba ɗaya bai ware ba.
Wa'insu suna cewa ai yanayi ne na halittar mutum ko kuma kadari da ya samu mutum.
Ta bangaren masu tunanin cewa jarrabawa ce ko a addinance ko a al'adance, akwai dokoki na rayuwa ai wanda ita ke sa mutane guje wasu abubuwan. Ai ba wanda baya son mata na wani ne yafi na wani, ko kuma kiyayewa ko control din wani ne yafi na wani. San abu daban, biye wa zuciya a aikata ko a aiwatar kuma daban. Amma duk namiji mai lafiya, wannan ki ga yawa kowa in ya kalli mace yana sha'awanta, duk namiji mai lafiya yana buƙatar mace. Amma santa daban, ko abin da zaka ganta ka ji a ranka daban da abin da zaka aiwatar a zahiri. Ashe inda har duk abin da zaka ji ka aiwatar ka zama dabba kenan. Ai addini ko al'ada ya san muna son matan, yace a'a kai aura ka iya son ranka ɗaya biyu ko uku ko hudu, ka killace kanka a kawo do, aka kawo dokoki in ka keta wato ka nema a waje ko kai zina akwai dokoki. Hatta malami duk gemin shi ba wai bai san mace bane, tsoran abin da hukuncin da aka sane yasa yayi wa kanshi tarbiya, yayi wa zuciyar shi tarbiya na ba zai tsallaka ba. To zancen wai a ce mutum wai yana da jarraba, magana banza ce duk dan Adam na da jarraba akan mace, yana son mace. Yadda wani yake tunanin yake son doguwa, haka wani shi nufara yake so, wani guntuwa yake so, wata baka. Control din da kake da shi akan zuciyanka shike mai da kai mutum ko kuma dabba ko kuma wanda ya san me yake yi. Zancen mutum na da mutum na da jarrabawa, wannan magana banza ne, hukunci mai tsanani da za a yi a cikin al'umma na gyaran al'umma kan wannan matsala. Ita za ta saita mutum, mu ga ko jarrabar tashi za ta yi tasiri akan hankalin shi ko ba za ta yi ba.
To masu sauraro, a nan za mu dakata a cikin shirin, sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ƴamace. Yanzu a madadin bakin namu, Barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar, sai kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Lathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalama.
Ta gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko hadin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Haya Baba Alhaji, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Wallahi da a ce yadda gwamnatocinmu ke yin kumfar bakin inganta noma ta gidajen radio da jaridu a kasar, suna kuma aiwatar da abin da suke fada, da tuni babu mai yin kukan yunwa a kasar nan. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace hakika ko kadan ba mu ji dadin labarin da ya fito daga hukumomin Saudiya ba, cewa ƴan kasar ne kadai za su samu damar yin aikin hajin bana ba tare da kasashen ketare ba. Allah ya kyauta kuma ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus baki daya, amin. Sai sako daga Aminu Kano Maida Garko, yace fatan alheri a gare ku muryar Amurka. A yau ina so ku ba ni dama na kira ga gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin mai girma Muhammadu Buhari da ta kafa kwamitin sasanta tsakanin Fulani makiyaya da manoma, ganin yadda ake zub da jini da asarar rayuka. Sakonmu na gaba daga Babagana Nuciya Watakal, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar da lokacin da za a gudanar da zaben kananan hukumomi a kasar, domin kawo ƙarshen cece-kucen da al'umma ke yi kan jinkirin da aka samu na rashin yin zaben da wuri. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Mele Yusufari Yobe, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da kasar Saudiya ta dauka na hana ƴan kasar waje gudanar da aikin hajin bana, muna fata Allah ya sa hakan shine mafi alheri ga maniyyata aikin haji.
To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokacin. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai mu haɗu a shirinmu na dare. Ma'assalam.